Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 23 ga watan Maris shekarar 2020. Baba Yakub Makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harinde da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi da kanin labarai.
An samu mutum na farko da ya rasa ransa a sakamakon cutar coronavirus a Nigeria. Ana ci gaba da matsin lamba domin dage wasannin motsa jiki na Olympics. Shi kuwa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa Kabul.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar Majalisar Dattawan Najeriya ta fara daukar matakan daƙile yaduwar cutar coronavirus, inda ta ce ta dage dandalin sauraren bahasi daga gobe Talata. Yayin da Majalisar Dattawan ke daukar wannan matakin, su ko mutanen jihar Imo sun ce ba za su daina halartar wuraren ibada ba, koda kuwa an samu ɓullar cutar coronavirus a cikin jihar. A nan Amurka kuma za ku ji tattaunawar da muka yi da wasu mazauna birnin New York, inda mahukunta suka kafa dokar hana fita bayan sanarwar sama da mutane 10,000 sun kamu da cutar coronavirus, kanin wasu 100 sun mutu. Yusuf Aliyu Harande kuma zai shigo mana da shirinsa na ilimi, sai kuma sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. An sami mutum na farko da ya rasa ransa sakamakon cutar coronavirus a Najeriya. Tsohon shugaban hukumar ƙayyade farashin man fetur ta Najeriya, Suleiman Achimugu, ya rasu ne bayan da aka tabbatar da yana ɗauke da cutar makonni biyu bayan da ya dawo daga balaguro daga ƙasar Burtaniya. Tuni kuma da hukumar yaƙi da cututtuka ta ƙasa ta ɗauki ɗawainiyar jana'izarsa tare da kuma killace iyalinsa a gida har na tsawon makonni. Haka kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya wallafa a shafinsa na Twitter cewar ɗansa ya kamu da cutar coronavirus. A wani labari kuma, gwamnatin Najeriya ta yi gargaɗi da cewar jama'a su guji amfani da maganin chloroquine don yaƙar cutar coronavirus. Biyo bayan kwantar da wasu mutane uku da aka yi a kan sun sha maganin fiye da kima, a cewar wani rahoton CNN. A makon da ya gabata ne, yayin ganawa da manema labarai, shugaban Afirka ya ce hukumar ta shagunguna da abinci ta amince da amfani da maganin don kauda cutar coronavirus. An amince da maganin kware da gaske, an amince da shi cikin gaggawa daga masana, a cewar Donald Trump. To sai dai kuma hukumar kula da magunguna da abinci ta FDA ta fitar da wata sanarwa jim kaɗan bayan sanarwar ta ce tana zurfafa bincike don ganin ko maganin da aka amince da shi ga cutar zazzabin cizon sauro, domin gano ko ana yin amfani da shi ga mutane masu ɗauke da cutar COVID-19. Kuma ma'aikatar lafiya ta jihar Lagos ta fitar da sanarwar cewar ba mu da wata kwakwaran hujja na cewar chloroquine na maganin coronavirus. Rahoton CNN ya ƙara da cewar kuɗin kwayar chloroquine ya ninka da kimanin fiye da kashi 400 a cikin 'yan mintuna kaɗan. Ana ci gaba da matsin lamba domin ɗage gudanar da wasannin motsa jiki na Olympics da za a gudanar a wannan bazarar a Tokyo sakamakon yaduwar annobar coronavirus. A yayin da ake ta ƙara samun hauhawar cutar a ƙasar Italiya, wasu ƙasashe kuwa sun umarci jama'a da su zauna a gidajensu. A yau Litinin Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce idan har da wata matsala a gabatar da wasannin a yadda ya kamata, to matsar da shi zuwa gaba ya zama dole don tabbatar da lafiyar 'yan wasa. Suma masu shirya wasannin na Olympics na Australia, yau Litinin sun ce tabbas babu yadda za a yi a gudanar da wasannin a watan Yuli. Akan haka suka shawarci 'yan wasansu da su fara shirin fafatawa a gasar shekara ta 2021. Ita kuwa ƙasar Canada cewa ta yi idan har za a gudanar da wasannin na Olympics a watan Yuli, to babu shakka 'yan wasanta ba za su halarta ba. Tana kuma kira da ya kamata a ɗaga wasan har na tsawon shekara ɗaya. A nata ɓangaren, hukumar shirya wasannin ta ƙasa da ƙasa ta ce za ta ƙara ƙoƙari don fito da sabon salo ga gasar ta Tokyo, kuma tana da yakinin cewar za ta kawo ƙarshen duk muhawara da ake yi nan da 'yan makonni huɗu.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su bari mu leka taskar rahotannin mu inda majalisar dattawan Najeriya ta fara daukar matakan dakile yaduwar cutar coronavirus tana mai cewa daga gobe talata za ta dage dandalin sauraron bahasin jama'a da kuma hana baki irin su dalibai da kuma manyan baki da suke shiga majalisar domin kawo wata ziyara ta musamman ko kuma koyon wani abu ko yin wata mu'amala makamancin haka wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aika mana da rahoto akan haka
a wata zanzafar muhawara da majalisar dattawan ta yi ta ce ta ba da umarnin dakatar da zaman sauraron ba'asin ne da kuma ziyarce-ziyarce da ake kawowa domin kare yaduwar cutar a majalisar kasar sannan kuma ta yaba da kokarin da gwamnati take yi amma tana kira da a ƙara kaimi wajen daukan kwararan matakai domin kare yaduwar cutar sanata Kabiru Ibrahim Gaya dan majalisar dattawa ne
duniya ma gabaki dai ga halin da ake ciki na wannan mummunar cuta ta shi take a ta da duniya kuma Allah ta yake taimako mu yake kare mu daga ita a Najeriya wato ba a so ka hada mutane da yawa a wuri daya so da kuma mu da muke zama a majalisa akwai baki da suke zuwa mana su zauna a sama kallon me muke especially musamman yara kanana yan makaranta da suke zuwa don su koyi me muke a majalisa to yanzu an hana taro a wurare da yawa to a ce a ebo su ma kuma kawo su majalisa su zo to yanzu ma an kika duba a Najeriya ma makarantu sun fara rufewa ko yanzu ana Abuja duk makarantu an rufe su so kin ga da wahala ma a ce za su zo din tunda ba sa makarantar to amma kawai kiran zan yi shine al'umman Najeriya da na duniya gabaki daya mu yi rinka yin addu'a because wannan abun nan daga Allah ne kuma saukin na wurin Allah muna addu'a Allah zai kare mu zai fitar da mu daga wannan babban bala'i da ya shigo duniya gabaki daya
a bangaren majalisar wakilai kuma honorable Abdullahi Salame ya ce wannan umurni bai shafi majalisar wakilai ba tukuna amma ya bada ra'ayinsa yana mai cewa
zai rasa alaka da kilan tasirin su da matakan da sauran kasashe ke dauka na ganin cewa sun dauki mataki don kare ko kuma hana yado wannan curuta da Allah ya kawo mana amma ni matsayina na ina da majalisar wakilai abin da sani ita dai majalisar wakilai bata hitar da wani abu na dakatar da zama ba ko dakatar da wani abu da ya shafi kiran wasu mutane da aikin mu ya shafe shi sannan kuma ina ganin matsayin mu na wakilan jama'a bai kamata a ce matsalar da ta so tunda ciwon nan idan Allah ya tsare ya kare mu don wani mataki na kare shi ko matakin hana yaɗo shi gwamnati za ta yi idan kuma gwamnati za ta yi gwamnati duk wani kuɗi nata tana da buƙatar goyon bayan majalisa don haka ina ganin bai kamata a ce wannan majalisa ta dage zamanta ba domin duk matsalar da ta so gwamnati na buƙatar ta ɗau mataki na gaggawa don kare rayukan mutane sannan da bukata na goyon bayan majalisa na duk wani kudi don haka wannan dama na iya zama dalili na rashin yiwuwar tahiyar wannan majalisa a hutu don dauka lalurorin talakawa da muhimmanci
cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya ta ce mutane 30 ne aka tabbatar suna dauke da cutar coronavirus ko kuma COVID-19 a Najeriya Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Agai da Madina Dauda yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya
A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa birnin Kabul a wata ziyarar bazata don kokarin sasanta tankiyar siyasa tsakanin shugaban kasar Ashraf Ghani da abokin hamayyarsa Abdullah Abdullah da kokarin wargaza yarjejeniyar da Amurka ta jagoranta na sulhu da kungiyar Taliban a watan jiya Ghani da Abdullah dai sun rantsar da kawunan su a matsayin shugabannin kasar bayan wani zabe da aka yi mai cike da rudani wannan tafiyar ta zo ne a daidai lokacin da shugabanni a duniya suke takaita tafiye-tafiye saboda annobar coronavirus duk wa da makonni da jigon gwamnatin Trump yayi Zalmay Khalilzad a Kabul don ganin an daidaita amma abin ya citara inda yake cewa abin da muke so shine shugaba Ghani da abokin takararsa Abdullah su cimma matsaya da za a samar da gwamnatin hadaka wadda duka bangarorin biyu za su amince da ita wani babban jigo a ma'aikatar wajen Amurka ya shaidawa manema labarai cewa dukkan bangarorin biyu sun san da tazarar da ke tsakanin su muna fatar su warware wannan matsalar a yau A yau Litinin Prime Minister Japan Shinzo Abe ya bada sanarwar cewa kasarsa za ta buƙaci keɓancewa na tsawon kwanaki 14 ga duk baki masu shigowa kasar daga Amurka bayan da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ya ƙara hauhawa a duniya. Buƙatar keɓewar ta hada da 'yan kasar Japan da 'yan Amurka da ke zaune a kasar, wadda kuma za ta fara aiki ranar Alhamis mai zuwa har zuwa ƙarshen watan Afrilu. Wannan matakin ya zo ne bayan da ƙasar Japan ta haɓaka shirinta na hana 'yan ƙasar zuwa ƙasar Amurka. Minista Abe ya yi kira ga 'yan ƙasar ta Japan da kar su yi tafiye-tafiye marasa amfani. Sanarwar Abe ta zo ne a yayin wani taro na kwamitin aiki na gwamnatin tarayya game da ɓarkewar cutar COVID-19. Tare da yin nuni da yawan mutane da ke kamuwa da cutar a duniya. Abi ya ce sabuwar bukatar ta zo ne daidai da matakin da wasu kasashe suka dauka, ciki har da Amurka, wanda ya bada rahoton karuwar sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a cikin 'yan makonnin nan. Alamu sun nuna Japan ta sami nasarar rage yaduwar cutar a cikin ƙasarta, tare da waɗanda suka kamu da cutar inda ta sami mutum 1,111 kadai suka kamu da cutar zuwa yau Litinin. A cewar rahoton bincike da cibiyar kimiyya ta fasaha ta John Hopkins ta bada.
Madalla a gaida Yusuf Ali Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da majalisar dattawan Najeriya ke daukar matakan takaita taron jama'a, su kuwa mazauna jihar Imo Najeriya sun ce bullar cutar coronavirus ba za ta hana musu halartar wuraren ibadunsu ba. Ga dai wakilin mu Alfonso Okoro Igwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Duk da cewa hukumomi a Najeriya sun umurci a gujewa wurare masu cinkoso don kauracewa kamuwa da cutar coronavirus, mutane sun yi cincirindo a wuraren ibada a ranakun Juma'a da Lahadi da suka wuce a sassa daban-daban na jihar Imo don gudanar da hidimomi kamar yadda aka saba. To kome dalili?
Imo State has not been affected by the virus and we have not had a case of it in Imo State. We have the presence of corona in the town.
Dr. Joseph Chukwu kenan, wanda ya ce har yanzu cutar coronavirus bata shafi jihar Imo ba, saboda ba mu samu aukuwarta a jihar Imo ba. Akalla dai muna da kasancewar Allah a coci, kuma Allah kaɗai ne ya isa ya kare mu. Ko da an samu ɓarkewar cutar a nan, ba za ta hana ni zuwa coci ba. Zan zo in durƙusa a gaban Allah, in roƙe shi ya kare dukkaninmu.
Ni sunana ABC Kechimobi. Na gan kowa na tsoron wannan coronavirus. Ni dai ba na wani tsoro, mutuwa so ɗaya ne. Kuma ni ba zan ce don coronavirus ba, ba zan zo bauta ma Allah ba, saboda shi Allah shi ne kawai maganin da zai warkar da coronavirus din. So akan me ba zan zo coci ba, dole in zo in yabe Ubangiji. Mutuwa so ɗaya ne, ni kuma ba na tsoro, kuma na san ba coronavirus bane zai kake ni. Ni na yarda da Allah, kuma coronavirus bai isa zo kusa da ni ba.
Reverend Dr. Zakaria Sanjumi shine babban sakataren sakatariyar tarikar Katolika ta Najeriya, kuma ya ƙarin haske.
The CDCN only urge local ordinaries to speak to their people in a way that the situation.
Yace majalisar manyan limaman tarikar Katolika ta Najeriya ta umurci manyan limamai su roki mabiya dangane da yanayin wurarensu. Sun san halin da ake ciki yanzu a yankunansu, kuma sun san abin da ya kamata a yi don kauracewa cutar. Saboda haka, ba hana mutane zuwa coci ba tukunna. A Lagos kaɗai ne aka dakatar da zuwa coci, saboda yanayin Lagos a halin yanzu. Yayin da sakataren majalisar musulmi a jihar Imo, Alhaji Abdullahi Yayadu, ya shaida cewa
alhamdulillahi bisa abubuwan da ke faruwa a duk duniya na maganan coronavirus a nan Imo, a gaskiya duk masallacinmu Juma'a da ya wuce na insha Allah an je an yi ibadu. To dalilin da ya sa kuma ya zamanto an je an yi ciwo ne na Ubangiji shanin Allah ne. Dole kuma hada wannan abun da roƙon Allah, Allah ya kawo mana saukin wannan abun a duk duniya, ya kawo mana saukin wa jama'a mu gabaki daya. ba shakka shi mai girma sultan sarki musulmi yayi gargadi na muhimmanci ma duk jama'a ma duk musulmai wanda suke Najeriya domin a samu hanyoyi yadda za a bi da yadda wannan umma zai kawo jama'a matsaloli ba ko kuma a kamu da wayannan cututtuka to alhamdulillah mu gargadin da muke ga musulmai ɗan uwanmu da sauran jama'a a ci gaba da roƙon Allah kuma a ji gargadi da shugabanni suka yi game da wannan cututtuka domin a samu maslaha game sa muna nan muna kokari mu fitar da matsayi akan cani wannan cututtuka wanda Allah ya kawo mana zamanin sa wanda za mu sake yin gargadi akan gargadi da shugabanninmu suka yi na ƙasa da kuma shugabannin addini mu ƙara akai domin dai jama'anmu su fahimta kuma su bi wayannan gargarodin insha Allah nan ba da jimawa ba
Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya
Tuma dalla a gaida Alfonso Sokorigwe Ana Amurka kuma mun tattauna da wasu mazauna birnin New York inda hukuntar jihar New York suka kafa dokar hana fita bayan sanarwar sama da mutane 10,000 sun kamu da cutar coronavirus a cikin New York kana wasu ɗari kuma sun mutu ga dai abinda suke cewa
sunana Baba Shaibu Abbas watan wanga umurnin da hukuma suka bamu mu zauna gida saboda wanga annoban da ya same mu abin da ba shakka ya shafe mu gabaki daya mu dama mu sana'an mu dai shine tuki kuma tuki muna tarayya da jama'a ba ka san wa zaka doki ba wa zaka waye ba zaka doki ba saboda dauka dai muna daukan kowa to kuma dai ba shakka mun bi maganar umurnin hukuma domin saboda kare lafiyar mu amma ba shakka abin ya shafe mu to addu'an mu ne ubangijin Allah ya kawo mana sauki gabaki daya mu duniya gabaki daya Allah ya yi mana wanga abin da ya same mu ga
sunana Abdul Basit Nuhu Abbas mazaunin New York muna cikin dandare yanzu mun zama yan kulle da karfin kama dole ka zauna gida saboda yanayi wani lokacin mai zan abin ta yi karfi don kafta kama kama za a iya yi to roko da muke ma Allah Allah ya kawo mu duka saukin wannan al'amari Allah ya taimaka
suna Alhaji Lukman Abbas Lux Prime Water wannan abin ai tashin hankali ne ina nan kasan America shekara na 30 kenan ba mu taba uskantan irin wannan matsala ba saboda wannan ba kamar matsala ba abinda hukuma za su ce ka zauna wuri daya ai babban tashin hankali ne ba sallan juma'a ba sallan azhar a masallaci shi dai kai shi gida shi yasa muna roƙon addu'a dukkan musulmai da Christians duka a tashi ayi addu'a Allah sauke muna wannan bala'i
ni ne Abdulaziz Salu nan gungun jawa to wanga abin da ya shafe mun ga koyo ma aka wani ya kira ni zan doke shi daga Brook Avenue ya je kwashi kayan shi nace a'a yau dai ni bana aiki yau wa a'a she dole dole she na ji nace mai a'a bai san hukuma ya kafa doka ba tashi hankali ne sosai akwai matsala ba matsalan wasa ba she dai kawai Allah dai ya yi mana kai wanga musiba
Suwana Aminu Muhammad Abbas mazaunin birnin New York na jima na garin nan kusan shekara 30 na yi taba ganin makamancin wani abu haka dai game da blackout da aka taba yi wannan da ya shafi wanda ya rikta gari sosai amma dai daga baya samu kanshi to amma wannan dai na coronavirus gari ban taba ganin irin wannan ba ya rikta al'umman kasan gaba daya da ma duniya duka baki daya wanda yake har kai da mutum ma kuna tare amma kana shakkan shi yana shakkan to yasa ka dan ji shi ba dadi to amma sai kai hankuri saboda jarabta ne wanda yake ya shafi al'umman duniya baki daya in mutum kuma ya hankuri komai ya zo ya wuce haka muke fata kuma bi izinin da
wallahi sunana Aminu Ahmed Sani mazaunin New York a Bronx wallahi abin ba ize bane ba karamin aiki bane ba karamin kuma tashin hankali bane wallahi ni dai yanzu haka na kai kwana 5 ina gida an dakatar da ni gida na zauna she an kira ni to kaga wanga kuma ba ize bane misali kira da iyalai ga sunan galan ga gida to Allah dai ya kawo mana saukin lamarin ga
to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Rehan Lukman Abbas Lux Springwater Abdullahi Fadi to shirin ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kawo mana saukin wangawo to yanzu haka mu da kanmu mun je stranded yanzu haka kowa na gida ne kowa bai fita kuma lokacin da kanshi lokacin aliji ne isa ko tuwari kai shi kowa na shakkan ka kana ganin kaman ku ka da ciwo ni ko na ba ka shi yasa duwa dai da muna duwa kowa da kowa dai kuma muna yi ma kowa duwa Allah ya kawo mana saukin shi
wasu mazauna birnin New York ke dan Har yau dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garko dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba.
Jama'a mun sauraron mu da wannan yammacin Litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Masauraro a ƴan makonnin baya ne gwamnatin jihar Nasarawa ta bi sahun gwamnatin jihar Kano na hana barace-barace akan titina, wanda hakan ya jawo hankalin al'umma a daukacin kasar. Abin tambaya anan shine, wai barane suka hana ko kuma almajiranci? Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya yi mun ƙarin haske akan shirin da kuma manufofinsu akan karatun allo.
Mai ilimi ya san martaba ga mutane kan bi marar ilimi.
Na farko, kamar inda ka sani, ba mu taso kawai tsakiyar dare muka ce za mu hana bara ba. Wanda muka samo malaman makarantun nan na Qur'ani, wanda su suke rike da waɗannan almajirai, muka kira su muka tambaye su menene ya jawo wannan fitina da ake samu, domin awai karatun almajiranci muka hana, ba mu hana almajirai ba, domin shi almajiranci dukkanmu almajirai ne a waɗansu lokatan baya. Mun kuwa yi karatun Qur'ani, mun je irin waɗannan makarantun, to amma muna gidan iyayenmu muke zuwa irin waɗannan makarantun, to yanzu ba a wannan. An ɗauko yaro ne ɗan shekara shida, shekara takwas, shekara goma, an zo da shi daga wani ƙasa, daga wani gari daban, daga wani jiha daban, an zo da shi wannan gari, aka ce to ga shi nan ya je ya koyi Qur'ani. Inda yaron nan zai kwana, abin da zai ci, abin da zai sa, takalmin da zai sa, duk ba ruwan iyayen shi sun turo sun kawo wannan yaro. Wannan ya zama wani babban masifa da yake shafin mahali. Ba karatun Qur'ani muka hana ba, ba kuma almajiranci na karatun Qur'ani muka hana ba. Abin da mu muka fahimta shi ne, irin waɗannan yaran su ne suke jawowa rashin tsaron ƙasa ma ke kare karuwa. Duk lokacin da suka je suka yi wannan abubuwa, sai ka ga irin wannan yaro ka ɗauke shi ka ba shi 500, ba abin da ba za ka ce maka ba zai maka. Ka ga irin wannan su ne damuwan da muka samu, to shi ya sa muke ƙoƙarin hana wannan tukuna. Amma ba za mu ce mun hana ba kawai, sai mun samu waɗannan yaran, don waɗannan yaran ba su ne bara ba. Su kansu in ka ce musu su yi bara, inda akwai halin da ba za su yi bara ba, ba za su yi ba. To saboda haka ne sai su iyaye ne da suka ɗauko su suka sa su a cikin wannan matsala. To shi ne muka kafa doka na farko, dokan kare ƴancin yaro. To wannan dokan da muka sa shi ne kuma ya hana amfani da yara su yi bara. Domin amfani da yara su yi bara da za su je su ɗan kawo wani kuɗi su ba malami, su kawo wani kuɗi su ba shugaban makaranta, su kawo wani kuɗi. To shi ne sai ka ga yaro ma ya je wahalan bara, ya ɗan samu 1,200, 1,500. Ya zo ya raba wa ƴansu, shi kanshi bai samu komai ba. Karatun da aka kawo shi kuma ya yi bai karatun ba. To wannan su ne matsala. Yanzu a jihohin na Arewa, muna da ƴan Arewa da suke cikin wannan damuwa fiye da yara miliyan 10. Haka wanda ya zama babban masifa. Ko kullum ƙaruwa suke yi. Domin kullum iyayen su haihuwar da suke yi, sai su ɗauko su su kawo su zo su aje su a wani waje. To dole a tashi a faɗakar da mutane. Wannan abubuwa musulunci ma bai tsaya haka ba. Musulunci bai ka haifi ɗa, kuma nauyin wannan ɗan ka ɗauke wa kanka ba. Musulunci bai da haka ba. In dai za ka auri mata uku huɗu, to in ka auro su fa to ka iya kuma kula da su. In za ka haifi ‘ya’ya guda goma, to ka iya kula da su. In ba za ka iya kula da su ba, ka yi a hankali tukuna ka haifi daidai wanda za ka iya kula da su. Wayannan su ne damuwan da suke gabanmu. Wayannan su ne abubuwan da muke sa doka a kai. Wayannan abubuwan da muke so mu yi aiki saboda mu kare ‘yancin shi kanshi wannan ɗan. Ka ji inda damuwan yake.
To ana iya cewa akwai wani shiri da kuke da shi na hukunta su iyaye da suke sa yara cikin wannan mawuyacin halin?
Eh, akwai. Ai, dokan ya kunshi wannan. Dokan na farko ya kunshi cewa duk iyayen da aka same su suna irin wannan, za a kama shi, za a hukunta shi. Amma yara su yi makarantar Qur'ani, yanzu haka misali idan a nan Lafiya ne, ko a Kano ne, ko a Zaria ne, iyaye suka haifi ‘ya’yansu su tura su makaranta, su je su yi, su dawo gidajensu su zo su kwana. Idan kuma suka ce za su tura su wani gari ne, to in suka tura su wannan garin, su kula da su, ina kuɗin makarantarsu, ina kuɗin abincinsu, ina abubuwa da za su idan kar su yi bara. To duk wanda muka kama shi yin haka, to shi yasa ba yaran za mu hukunta ba. In muka kama yaro yana bara, za a tambaye shi ne ina iyayenka suke, wani gari ka fito. Abin nan, to su iyayen ne su ne za a hukunta, ba ‘ya’yan ba. a yi ma'anan dokan da muka sa.
To ana iya cewa akwai wani shiri da kuka yi wanda ya zama da cewa wanda za ku samun ma yaran nan guraren zama da abinci ba tare da sun je bara ba?
Kwarai da gaske, yanzu wayanda aka samu ka san zai dauki lokaci, yadda za ka hana abokan kwatsam ko ba tare da ka samu wani dan hanya da za a yi ba. Na farko dai hana bara duka a jihar Nasarawa zai dakatar da duk wayansu masu tunanin zuwa jihar Nasarawa bara kan su shigo. Wayanda kuma suka riga suka shigo, za mu yi kokari mu samu ina ne wurin da iyayensu suke bakai su. Wayanda kuma ba su da karfi mu mun sani, yanzu akwai gidaje wanda aka riga aka shirya irin na wannan. Shi ne muke magana da su wayannan malamai kwamiti din da muka sa sun zo muka da report din su wannan kwamiti. Saboda haka abin da suka zo muka da shi akan hanyar kowane malami da yake da yara da suka kai 50 a wurin shi ga abin da za mu ba shi na wannan lokacin har kula da yaran kafin mu kare wayannan irin damuwa. Ga abin da za mu bayar na kaza to su ne yanzu muka sa kwamiti suna dudduba don wani da yake an ce za a ba da wani malamin da yake da yara 50 a wurin shi sai ya karya ya ce yana da yara 200. Kana sai mun tura a yi bincike an tabbatar an abin da sabbin zo mu kawo wayannan gyare-gyare. Amma babu shakka akwai tanadi da muke yi saboda yaran kar su shiga cikin wani irin matsala na wahala inda yake an tsayar da abokan kacal ba tare da an yi wani shiri ba. To dole mu gwamnati muna kai shirin abin da za a yi don a kawo sauƙin abin ga yara.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don wajen miƙewa kai ƙoƙarin neman sani don.
To madalla a gaishe ka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Kirana ga al'ummar duniya. Ku koma ga Allah. Mu daina jin tsoron coronavirus. Jin tsoron Allah shine zai kawar mana da duk wata cutar da ke kawo mana fargaba a duniya. Allah ya mana maganin duk abin da ya fi ƙarfinmu. Sai sakon Abdullahi Aliyu. Ya ce salam VOA Hausa. Don Allah ku bani dama ne kira ga shugabanni da hukumomin lafiya a ƙasar mu Najeriya da su ƙara dagewa a yaƙi da suke yi da cutar coronavirus a faɗin ƙasar domin ganin cutar bata yaɗu ba. Allah ya kawo ma duniya ƙarshen cutar baki ɗaya amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga kaka Alhaji Bukar. Ya ce salam sashin Hausa na VOA. Yau na leƙa wannan fili ne mai kira ga 'yan uwana talakawa ni biyayya da shawarwarin da ake bamu don kare kanmu daga wannan cutar ta coronavirus. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya ba wanda suka kamu da cutar lafiya ko kuma ya kare mu. Sai kuma sako daga Aisha matar Usaini Dangote. Tace salam VOA Hausa. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka da riba daya daga mana katanga karfe da wannan muguwar cutar ta coronavirus a ƙasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya. Gani yadda take saurin yaduwa tamkar wutar daji. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Namayar Umar. Tace salam VOA Hausa. Addu'ar mu a kullum ita ce Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ta coronavirus da ta zame wa al'ummar duniya ruwan dare. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi.
To madalla yanzu kuma ga Yusuf Harande ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
An samu mutum na farko da ya rasa ransa a sakamakon cutar coronavirus a Najeriya. Ana ci gaba da matsin lamba domin ɗage wasannin motsa jiki na Olympics. Shi kuwa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa Kabul.
Masu sauraro ne takaitattun labaran duniya muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Niger da Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umurni da injiniyanmu na wannan lokacin Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku daga Washington DC. Sai anjima, salamu alaikum.